الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فمما ينبغي الإكثار منه في هذه الأيام الدعاء الدعاء بنوعين دعاء عبادة ودعاء سؤال وبخاصة في يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صحيح أخرجه الترمذي ومالك في الموطأ قال ابن عبد البر وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب وأنه أفضل وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله إلى آخره ذكره في التبهيد وحذاري ثم حذاري أيها الأخ المسلم أن ترتكب سيئات من الأعمال والأقوال فعليك أن تتقي الله تعالى في هذه الأيام حق تقاته بحيث تطيعه فلا تعصيه وتذكره في الأحسان والأركان فلا تكفر به ولا بشيء من نعمه وعليك كذلك أن تجتنب البدعة في كل ما تأتي من الأعمال فلتعلم أيها الأخ المسلم أن العمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى حتى يكون خالصا وصوابا فالخالص ما أخلصت فيه النيات والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اختل أحد هذين الشرطين فالعمل لا يصاب عليه ولا يؤجر عليه صاحبه وأعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها المؤمنون نادك تجيهي مؤمن الله سبحانه وتعالى في تزامني أكون وتزامني في تولي أكون وتنصول عليك fifita bayi akan waɗansu bayin da haka ne fifita ranar juma'a ta zanto ita ce rana mafi falala a cikin kwanakin mako da haka ne ya fifita waɗansu watanni suka zanto sun ɗara sauran falala da matsayi da haka ne ubangiji ta'ala ya fifita garin makka inda ɗakinsa yake da garin madina wurin hijirar manzansa suka zanto wurare da suka tara sauran wurare falala a cikin duniya da haka ubangiji ta'ala ya fifita annabawa da manzanni akan sauran gama garin mutane ganin damarsa ne yin hakan zaɓinsa ne ba wanda yake tilasta shi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanahu wa ta'ala da yake halittar abin da ya so kuma yake zaɓar abin da ya so kuma yake fifita akan abin da ya so ya fifita abin da ya so kan abin da ya so subhanahu wa ta'ala bayi ba su da zaɓi sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ya kuma zartar cikin hukunce-hukuncensa na daga cikin hakan fifinta waɗannan kwanaki guda goma da muke fuskanta kwanaki goma farko na watan Zulhijja kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu matsayi kwanaki ne masu falala da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce su ake nufi a cikin faɗin Allah ta'ala والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر سكتي ابين da ake nufi da kwanaki guda goma ana nufi goma farko na watan Zulhijja malamai sun tattauna dangane da falalar su tsakanin su da goma karshe na watan Ramadan wadansu malaman suka ce matsayin su daya goma karshe na watan Ramadan da goma farko na watan Zulhijja wadansu malaman suka ce goma farko na watan Zulhijja sun tara goma karshe na Ramadan waɗansu malaman suka ce goma karshe na Ramadan sun tara goma farko na watan Zulhijja waɗansu malaman suka yi tawakkufi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace idan mun kalli darare goma karshe na watan Ramadan sun fi falala domin a cikin su ne daren Lailatul Qadr yake wanda Allah ya ce Lailatul Qadr khairun min alf shahr idan mun kalli yini daga hudowar rana zuwa faduwarta to goma farko na watan Zulhijja sun fi falala domin a cikin su ne aka sami yawmut tarwiya ranar 8 ga wata ranar da alhazai suke fita mina da yawmu arfa ranar 9 ga wata jajirin babban sallah da kuma ranar sallah din kanta ini na goma, wanda waɗannan kwanaki ne a yini su ne kwanaki mafiya falala. Da haka dai kwanaki goma farko na Zulhijja suna da matukar falala. Manzon sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare da gare shi, yace babu waɗansu kwanaki da aiki nagari ke zama mafi soyuwa a wajen Allah a cikinsu sama da waɗannan kwanaki guda goma farko na Zulhijja. Sahabbai suka ce koda jihadi, manzon sallallahu alaihi wa sallam yace koda jihadi, sai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa bai kuma dawo da komai gida ba. To wannan ne kila ake tsammanin yayi wani aiki da zai tsara ka falala yayin da ka gabatar da wani aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja. Hadisi ya tabbata cikin Musnad na Imam Ahmad daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da gare shi, manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu waɗansu kwanaki mafiya daraja a wajen Allah, mafi ƙaunatuwar aiki cikinsu a wajen Allah sama da waɗannan kwanaki goma farko na Zulhijja. Ku yawaita haylala a cikinsu, faɗin la ilaha illallah. Ku yawaita kabar bari a cikinsu, faɗin Allahu akbar. Ku yawaita hamdala a cikinsu, faɗin alhamdulillah. Wannan hadisi ne wanda yake sahihi. Dan haka da ƴan uwa, kwanaki ne waɗanda malamai suke cewa su ne afdalu ayyamid dunya ala al-itlaq, mafiya darajar kwanakin duniya gaba ɗaya. A cikin kwanakin shekara 360 ba kwanaki mafiya daraja irin kwanaki goma farko na watan Zulhijja. Duk yinin da ya ratso cikin waɗannan kwanaki ya tsara wani yini da baya cikin su. Juma'ar da ta keto cikin waɗannan kwanaki ta tsara wata juma'ar da ta zo a kwanakin da ba su ba falala, domin ta tara falala guda biyu, falalar kasantuwar ta juma'a, falalar kuma kasantuwar ta a cikin kwanaki goma farko na Zulhijja. Ƴan uwa musulmi, sun da waɗannan kwanaki suna da wannan daraja, suna da wannan matsayi babba. Babban abin da ake bukata a wurin bawa mai kaskantar da kai ga Allah, mai jin tsoron Allah, aikata ayyuka na gari da za su jawo masa yarda Allah, su kusanta shi da rahamar Ubangiji, ribatar lokaci kafin ya wuce, domin idan ya wuce babu tabbacin sake maimaituwarsa a kanka ko a kaina ko a kanmu. Da haka duk bawa na gari kokari yake ya yi rike shi da ƴan uwansa masu ayyukan alkhairi, kokari yake ya yi gasa shi da ƴan uwansa masu ibada wajen yin aikin da zai kusanta shi zuwa ga neman yardan Ubangiji, da nisanta dukkan wani aiki da zai jawo masa fushin Allah, musamman a waɗannan kwanaki masu kima masu daraja. Daga cikin ayyuka na ibada da ake a waɗannan kwanaki, aikin hajji da umara ga waɗanda suka sami ikon zuwa. Sanin kuna cewa hajji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar, sannan wajibi ne da Allah ya wajabta shi akan dukkan wanda yake da iko. Shi ko iko a cikin aikin hajji ababai ne guda uku. Abu na farko, wadataccen guzuri da zai kai ka kaje ka dawo ba tare da ka tagayyara ko kayi bara ba. Sannan abu na biyu, koshin lafiya, domin sai da koshin lafiya ne za ka sami yin tawafi da yin kai kawo tsakanin Safa da Marwa da tsayuwan Arfa da kwanan Muzdalifa da kuma wato kaiwa da komowa a wurin Masha'ir. Sannan abu na uku, amintuwar hanya, wato ya kasance hanyar da za ta kai ka daga garinku zuwa Makka hanya ce da ba a yaƙi, ballantana hakan ya bayi zuwa ga hasarar rayuwarka ko dukiyarka ko duka biyun. Dukkan mutumin da waɗannan ababe guda uku suka tabbata a kansa, to kar ba ya ce cewa Allah bai kira shi ba, a'a, Allah ya kira shi shine bai amsa ba. Matukar ya samu guzuri, matukar yana da koshin lafiya, matukar akwai amincin hanya, to shikenan aikin hajji ya zama wajibi akan mutum. Idan mutum sai akan ƙara wani abu na gaba, shine ya kasance akwai muharrami tare da ita, don ba shi halatta ta yi tafiya sai tare da muharrami. Wannan na daga cikin mafi muhimmancin ayyuka na ibada da ake a waɗannan kwanaki ga waɗanda suka sami ikon yinsa. Abu na biyu, kiyaye wajibai da Allah ya wajabta akan bayi, tsara sallah akan lokacinta da yinta a cikin jami'i. Hakan wajibi ne a cikin kowane kwanuka, amma abin yakan ƙara bunƙasa a cikin waɗannan kwanaki. Nisanta dukkan wani haramun da Ubangiji Ta'ala ya haramta akan ka, haramun din da ya shafi saƙo tsakaninka da Allah kaɗai, kamar shan giya ko dukkan wani kayan maye da ke kwance hankali da tunanin ɗan adam, ko kuma saɓan da ya shafi shiga haƙƙin wani, kamar sata, saɓawa Ubangiji ne, sannan kuma shiga haƙƙin wani ne wanda ka raba shi da dukiyarsa, sane da yankin aljihu da zalunci ta kowace irin fuska. Nisantar hakan wajibi ne akan bawa a cikin kowane kwanaki, amma wajibin yakan ƙara bunƙasa a cikin waɗannan kwanaki masu ɗimbin albarka. Da haka wajibi ne mu kiyaye ababai na wajibai a cikin waɗannan kwanaki, irin kiyayewa ko sama da kiyayewar da muke a kwanakin da ba su ba. Wajibi ne mu nisanci haramun a cikin waɗannan kwanaki, makamanciyar nesanta ko sama da nesantar da muke yi a kwanakin da ba waɗannan. Sannan abu na uku, yawaita ayyuka na nafila bayan sauke farali, domin aiki na nafila kamar yadda ya tabbata cikin hadisai da su ne ake cike gibin da aka iya samu a cikin aikin farillarka ko aikin farillarka. Sannan aiki na nafila yakan jawo bawa kusanci da Ubangiji, yakan jawo masa samun walitakar Allah subhanahu wataala. Da haka Allah madaukakin sarki ya bayyana dukkan guda biyu, farali da wajibi, yace bawa ba zai kusance ni ba da wani abin da na fi kauna sama da abin da yake na wajibi. Duk abin da zaka yi Allah ya soka, to a bayan wajibi yake. Wajibi ne ya fi jawo maka yardan Ubangiji, wajibi ne ya fi jawo maka soyayyar Ubangiji. Sannan abu na biyu shine nafila. Ubangiji ta ala ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yamshi biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Bawa ba zai kusanta, ba zai gushe ba, yana kusanta ta da ayyukan nafila har sai na kaunace shi. In ko na kaunace shi, zan kasance jin sa da yake ji da shi, in zama ganin sa da yake gani da shi, in zama hannunsa da yake bayarwa ko karba da shi, in zama mata kafarsa da yake takawa da ita. Malamai suka ce fasaran wannan shine tawfiki daga mankasar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi maka wajen yadda ba za ka sarrafa wannan gabbai ba cikin saban Ubangiji sai cikin biyayya. Ya zame maka gani ba ka kallon abu sai wanda ya yi izini ya halatta ya ce a kalla. Ya zame maka ji ba ka sauraron kirme da kaɗe-kaɗe da harikido da sakarci sai abin da ya yi izini a saurara. Karatun Alkur'ani da daɗaɗɗen kalmomi da zance na gari, ya zame maka hannunka ba ka bayarwa sai abin da ya yi izini a bayar, ba ka karɓa sai abin da ya yi izini a karɓa. Ya zame maka kafarka ba ka taka kafarka je wani wuri da ita ta wurin da yake da'a ne, ba ka takawa ka je wurin sako da ita. Gaman ka tar Ubangiji da Allah ke wa bawa ya ba shi kariya a cikin wannan gabbai naki. Wannan shi ita ce fassara daga cikin fassarorin malamai magabata. Sabanin waɗanda suke fassara wannan hadisi gurgo fassara da cewa Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya zama hannunka da kafarka, ma'ana kai din ka zama Allah shi Allah ya zama kai. Wal'iyazu billah, wannan mafi munin fassara kenan da harshe ya taɓa furtawa a dangane da fassarar wannan hadisi. Domin wannan tawlikin dini da aqida ta hululi, wato mutum ya zama Allah, Allah ya zama shi, wanda karshen hadisin ya ƙaryata su, tunda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala in sa'alani la usiyanna wala in sa'adana la uizanna, in har ya roke ni to zan bashi, in har ya nemi kariyata to zan tsare shi. To kaga ya nuna akwai mai roko, akwai wanda ake roka. Shi bawa shine mai roko din, shi kuma Allah shi ake roka. Sannan akwai mai bayarwa, akwai mai karɓa. Sannan akwai wanda ake neman tsari wajensa, akwai mai bada tsari da kariya din. Shi bawa shike wajensa, akwai mai bada tsari da kariya din. Shi bawa shike mala ya haramta mana dan dacewa da yaddar da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan abu na hudu, yawaita kabarbari da hailala da hamdala. Kabarbari Allahu akbar, hailala la ilaha illallah, hamdala fadar alhamdulillah. Yana daga cikin sigogi da aka bi daga wajen magabata da ake son mutum ya nanata su, ya maimaita su da yawa a waɗannan kwanaki. Ko dai ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wato Allahu akbar guda biyu a farko, sannan sai la ilaha illallah guda ɗaya, sai kuma Allahu akbar guda biyu, sai walillahi alhamd sau ɗaya. Bari in maimaita ka ji Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ko wannan ko kuma siga ta gaba, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Wato Allahu akbar har sau uku ka cike su da faɗin kabiran a ƙarshe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Haka ake so ka maimaita, in maimaita maza da mata kowa ya maimaita. Kuma ana son mutum ya yi a bayyane don ya zanto tunatarwa ga sauran ƴan uwansa musulmi. Ba ta aka yi ƙwala ihu da ita ba, don hakan ya ci karo da ladabi na zikiri tsakaninka da mahaliccinka. Amma ko ba ce ka sirranta ba, don a cikin sirrantawa kuma ba ka bayyana da wata sha'ira daga cikin sha'air ba. Ya kamata ka bayyana, amma da sauci wanda yake bai ɗagu da yawa ba, sannan kuma bai yi ƙasa da yawa ba. Sannan ya kamata ka bayyana don hakan ya zanto tunatarwa ga sauran mutane. Ya kamata mu san cewa ba shi halatta waɗannan kabarbari mutane su haɗu su rinƙa yi tare da sauti ɗaya su fara su ƙare. Ko kuma a samu wani mai bayarwa sauran suna karɓawa, wani na bayarwa sauran suna karɓawa, wannan bid'a ce. Ko da mun gani cewa Abdullahi ɗan Umar shi da wani daga cikin sahabbai sukan bi runfuna a Mina, sukan bularen taron jama'a su yi wannan kabbara su balla in mutane sun shiga ba sai su bar wajen. Wannan baya nuna cewa yi suke sauran mutane suna karbawa ko suna yi tare, a'a, in sun ga an yi shiru an manta an gafala sai su fito sai su yi kabbarar a fili, sai wannan ya tuna cewa ashe fa kwanakin kabbara ne, sai ya ci gaba, wancan ma ya ci gaba, wancan ma ya ci gaba, sai su bar wajen su sake zuwa wajen mutanen jama'a da aka gafala su maimaita wannan kabbara in an ci gaba nan ma su bari su tsallake su je wani wajen. Haka suke yi littan bihi dan tunatarwa, amma ba dan suna yi ana karbawa wani mai bayarwa wani na karbawa ba. Dukkan wanda ya fahimci haka to ya fahimci abin da yake ba daidai ba. In ya fahimci Abdullah dan Umar bayarwa ke ana karbawa, ko ɗaya daga cikin sahabbai sun hada da shi da wani sun yi tare sun fara tare sun kare tare, so ake kowa ya nufi shi kadai. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Sannan abu na biyar daga cikin ababen da ake so a yawaita a waɗannan kwanaki azumi. Ya tabbata a cikin hadisi daga Hafsa radiyallahu anha tace ababe guda hudu manzon Allah bai gushe ba yana aiwatar da su, yana aikata su. Abu na farko azumin ranar Ashura, wato azumin ranar 10 ga watan Al-Muharram. Abu na biyu azumi kwanaki 10 farko na Zulhijja. Abu na uku azumi guda uku a kowane wata. Abu na hudu raka'a guda biyu kafin sallar Asubahi. Waɗannan ababe guda hudu Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam take Annabi baya barin su. Wato wannan sai ya nuna shari'an tuwar yin azumi a cikin kwanaki 10 farko na Zulhijja. Wannan hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Ahmad bin Hanbal da sun rawaito shi. Al-Imam An-Nawawi yace abinda ake nufi da yin azumi a cikin wannan 10 ana nufin kwanaki 9, domin kowa ya sani cewa ayi ne na 10 yini ne na babbar sallah, wanda shi kuma baki halatta ayi azumi a cikin sa, domin ranar Idi ba rana ce ta yin azumi ba. Da haka idan an ce 10 ana nufin 9, wato kenan dan saboda dalilai da suka nuna haramcin yin azumi a ranar Idi. Imam An-Nawawi yace mustahabbancin yin azumi a waɗannan kwanaki guda 9 farko na Zulhijja mustahabbi ne wanda yake da ƙarfi matuƙa ga wanda ya samu ikon yi. Sai wani ya fake da faɗin Ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta, da take cewa ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana azumi ba a cikin kwanaki 10 farko na Zulhijja. Malamai suka ce wannan din fasarar da ake bashi ko dai mu ce ba ta taba ganin yayi ba dan kila ya samu kansa a cikin rashin lafiyar da ta hana shi, ko kuma a'a ita ce ba ta san yana yi ba, amma ita Hafsa da ta san yana yi ta ruwaito. Kaga wanda yace bai sani ba bai kawo ilimi ba, wanda yace na sani shi ya kawo ilimi. Aisha tace ban sani ba, baya kole cewa Annabi bai ba, a'a ita bata sani ba. Nana Hafsa da ta san yayi, ita ta bada labarin yayi. Da haka dai akwai musahabbancin yin azumi a waɗannan kwanaki. Ya yan uwa musulmi, mu sani cewa cikin ayyukan alkhairi akwai ayyukan da amfanin su ke ƙetare wanda yayi zuwa ga sauran mutane, kamar siyar da miskini, tallafawa da abin da ya kamata a tallafawa bawa da yake cikin kunci, mara lafiya kuɗin magani ko maganin kansa, wanda ba ya da abinci ko wani kuma sutura, da sauran al'amurra da ɗan uwanka musulmi za su zame masa alaka kai ya rasa yadda zai yi da su, ka tallafa masa a cikin waɗannan kwanaki abu ne mai daraja, abu ne mai matuƙar falala ƙwarai da gaske da ya kamata a ce mun yawaita su a waɗannan kwanaki. Sannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yawaita a cikin waɗannan kwanaki ibada. Ibada tare da nau'ikan ta guda biyu, wato addu'a kenan ka soce, addu'a da nau'ikan ta guda biyu. Addu'a ta ibada shine yawaita zikiri, yawaita karatun Al-Qur'ani, yin amfani da dukkan wata kalma da take fi girman Allah subhanahu wataala, ko kuma addu'a ta roƙon Ubangiji waɗansu bukatun mu masu alaka da duniyar mu ko masu alaka da lahirar mu. Yana da ke yawaita wannan a cikin waɗannan kwanaki masu dimbin albarka, musamman ma kuma a rana ta Arfa. Annabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mafificin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ranar Arfa. Mafificin abin da na faɗa ne da annabawa da suka rigaye ni zuwa faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maza Allah ce wannan shine mafificin abin da ya faɗa shi da dukkan annabawan da suka gabace shi. Al-Imam Ibn Abdul Barr yace wannan hadisi na nuna cewa a ce addu'a ta ranar Arfa addu'a ce da ake sa ran karɓar ta. Wannan baya ta kaiwa ga wanda yake aikin haji har ga wanda yake gida. Addu'a da du'a kai ranar Arfa fil aghlab ana sa ran karbar ta. Sannan kuma mafi bikin zikiri a ce shine faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya dan uwa musulmi, ni da kai wajibi ne mu ne su dukkan wani mummunan aiki a waɗannan kwanaki. Mu ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoron sa,
mai kokarin yi masa da'a kar mu saba masa, mai kokarin ambatan shi da tuna shi kar mu manta da shi, mai kokarin yin godiya a gare shi da zukatanmu da harsunanmu da gabanmu a aikace, kar mu bujire mu Ubangiji, kar mu kafirce ko butulcewa wata ni'ima cikin ni'imominsa. Ya dan uwa musulmi, wajibi ne kai kokarin nesantar bid'o'i a cikin waɗannan kwanaki irin yadda kake nesantar su a cikin waɗansu kwanaki. Ka sani cewa aiki baya zama karɓaɓɓe a wajen Allah ta'ala har sai ya cika sharuɗa guda biyu. Sharuɗi na farko, ya zanto ka yi da kyakkyawan niyya, ka yi don Allah ya baka lada, ba don neman yabon mutane ba, ba don fusata wani ba, ba don burge wani ba. Sharuɗi na biyu, ya zanto aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an samu cikas a ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda biyu, to fa wannan aiki ba za a baka lada a kanshi ba, ba kuma zai zama karɓaɓɓe ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma abin da yake da alaka da sallar idi, da abin da yake da alaka da layya, da sauran irin dabbar da ya kamata a yi layya da su, sauran hukunce-hukuncen hakan, wannan wani abu ne da lokacin tattaunawa shi ne lokaci na gaba, mako na gaba idan Allah ya kai. Ya yi uwa musulmi, ku sani cewa mafificin zance shi ne zancen Allah subhanahu wa ta'ala. Mafificiyar siriya ita ce siriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi sharrin al'amura su ne kagaggun, dukkan wani kagaggen al'amari ba bid'a ne, dukkan bid'a bata ce, dukkan bata ana yi wa mai ci razani da gidan wuta. Ubangiji da Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yakun binta, ya nuna mana kariya ba mu yakun kauce mata. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulat umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.